Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 12 ga watan Janairun shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskarar mu, ga fakanin labaran.
To Ibrahim, ɗan majalisar dattijan Amurka guda 6 da suka kunshi manyan jam'iyyu sun ce sun cimma matsaya da za ta kai ga shata makomar ƴanci ranar da ake kira Dreamers. Shugaban Amurka Donald Trump zai ƙara ƙaƙabawa Iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilastawa Tehran daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya. Kana ƙasar Ecuador ta ba mutumin da ya ƙirƙiro dandalin kwarmatonin nan na internet, wato WikiLeaks, izinin zama ɗan ƙasa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jami'an tsaro sun kubutar da alƙanin nan da aka sace a jihar Niger, Nigeria. Shin a yankin Difa na jamhuriyar Niger, me ke addabar matasa?
Harkan Boko Haram kinnan shi ya kawo mana ci bayan gaba ɗaya ma. Harkan Boko Haram kinnan shi ya karya mana gwiwa.
Me yasa shi kuma gwamnan jihar Imo Najeriya ke son bunƙasa kasuwar shanu?
Wanda mutanen mu na Arewa zai zo samu kwanciyar rai, sai harkan su ba matsala.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisar dattijai na Amurka su 6 da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar ƙasar sun sanar jiya Alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta shata makomar sama da mutane 800,000 da ke cin moriyar shirin nan da ake kira DACA, wanda ya shafi waɗanda iyayensu baƙin haure suka shigo da su Amurka suna ƙanana, da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunkurin yi wa shirin shige da fici garan bawu da shugaba Donald Trump ya tsara. Sai dai samun goyon baya ba zai zama da sauki ba. Bambancin ra'ayin jam'iyyun kan batun yin garan bawu a tsarin shige da ficin, da kuma kasancewa ya rage kwana 4 kudin gudanar da aikin ya ƙare, ya sa ƙalubalen da ke tattare da kafa dokar ta kasance da matuƙar girma. Tun farko a jiya Alhamis ɗin, bayan jin labarin cewa 'yan majalisar dattijan suna dab da cimma matsaya, mai magana da yawun fada White House Sarah Huckabee Sanders ta ce ba za a riƙa aka cimma yarjejeniya ba tukuna, sai dai shugaba Trump yana da ƙwarin gwiwar yin hakan.
A halin da ake ciki kuma, a yayin da majalisa da fadarar shugaban Amurka ta White House suke ci gaba da tafka muhawara kan makomar ƴanci ranin nan da ake kira Dreamers, wani sabon binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa mafi yawan Amurkawa suna goyon bayan a ƙyale su ci gaba da zama cikin ƙasar har ma su zama 'yan ƙasar. Binciken da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin 100 na Amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranin da ake kira Dreamers, suna so su zama 'yan ƙasa, yayin da kashi 11 cikin 100 suke cewa a ta saƙiyarsu su bar ƙasar. Kashi 92 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Demokrat da kuma kashi 64 na 'yan jam'iyyar Republican suna goyon bayan ƙyale 'yanci ranin su zama Amurkawa. Haka kuma binciken ya nuna cewa Amurkawa ba su goyon bayan gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico, inda kashi 63 cikin 100 suka nuna adawa da hakan, yayin da kashi 34 cikin 100 suke goyon baya, sai dai kashi 78 na 'yan jam'iyyar Republican suna goyon bayan a gina ganuwar.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump zai ƙara kakabawa Iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilastawa Tehran ta daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗansu kamfanonin dillancin labarai da dama. Shugaba Trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun Iran jiya Alhamis. Bisa ga doka, tilas ne gwamnatin Amurka ta riƙa tantancewa bayan kowane kwanaki 90 ko Iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sawa hannu ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015 da ta rage ayyukanta na nukiliya ko babu. Yau Juma'a ne kuma wa'adin tantancewar yake cika. Sai dai babbar jami'a harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta ce yarjejeniyar da aka cimma kan ayyukan nukiliya na Iran tana aiki, kuma ko da yake akwai damuwa kan rawar da Iran ke takawa a wasu ƙasashen gabas ta tsakiya game da ayyukan ƙera makaman nukiliya da waɗansu ayyuka, kamata ya yi a tunkari waɗannan batutuwa wani lokaci na daban. Jami'ar ta bayyana haka ne bayan wani taro a Brussels jiya Alhamis da ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma Iran, inda aka tattauna kan yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 da ta takaita ayyukan nukiliya na ƙasar Iran, inda aka ajiye cewa ita kuma Iran za a saka mata da matakan da aka kakaba, wato sassauta mata matakan da aka kakaba mata na kare tattalin arzikinta.
An ba Julian Assange, mutumin da ya kirkiro WikiLeaks, dandalin kwarmato sirri ta hanyar intanet da yake gudun hijira a ofishin jakadancin Ecuador a birnin London na tsawon shekaru 5, izinin zama ɗan ƙasar ta Ecuador, bisa ga cewar ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar a jiya Alhamis. Ana ganin wannan a matsayin wani yunkurin da bai cimma nasara ba na ƙyale Assange ya fice daga ofishin jakadanci ba tare da 'yan sandan Burtaniya sun kama shi ba. Hukumomin Burtaniya sun ƙi amincewa da buƙatar da ƙasar Ecuador ta gabatar na a baiwa Assange kariyar diflomasiyya da zai ba shi damar fita daga ofishin jakadancin ba tare da an kama shi ba. Assange dai yana zaune ne a ofishin jakadancin ƙasar Ecuador da ke birnin London tun shekara ta 2012 a ƙarƙashin wani salon ɗaurin talala, sabili da hana tsare shi dangane da binciken da ake gudanarwa bisa zargin da ake mai na faɗe da aka fara shekaru 7 da suka shige. Duk da cewa ƙasar Sweden ta yi watsi da shari'ar, 'yan sandan London sun naci akan cewa za su cafke shi da zaran ya kuskura ya yi yunkurin barin ofishin jakadancin na Ecuador. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jihar Niger, Najeriya, inda jiya jami'an tsaro suka ce sun kubuto alƙalin nan da aka sace kwanan baya da kuma ɗumbin dabbobi da aka sato daga jihar Zamfara. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Wasu rahotanni dai sun nuna cewa sai da aka biya wasu makudan kuɗaɗe kamin a samu nasarar karɓo wannan alƙalin, amma kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP ɗan Inna Abubakar ya ce babu wasu kuɗaɗen da aka biya, kuma a yanzu haka ma suna nan suna bin kadin waɗanda suka tafka wannan ta'asa.
Kuma insha Allah za a gurfana, kuma za a gurfana da su. Bincike yana nan, kafin bincike ba a ƙare shi kwana guda.
Ya dawo gida kenan.
Ya dawo gida kai da
shi. Amma kun biya wani kuɗi ko ko dai?
A'a, to ai dan sanda ba bai biya wani kuɗi ba dan abu nan kai kana aika kar kenan. Kana ana kara musu karfin gwiwa su cigaba da yi kenan.
Mai baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro, Colonel MK Mai Kundi mai ritaya, ya ce gwamnatin jihar Niger dai ta damu matuƙa akan matsalar satar jama'a domin neman kuɗin fansa a jihar, a saboda haka suna ƙara ɗaukar matakai. A halin da ake ciki dai, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu shanu guda 230 tare da tumaki 40 da aka sato daga jihar Zamfara. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Adamu Babai, ya ce tunima har sun fara miƙa shanun ga masu su.
aka yi masata daga zamfaradin duk sai suka yi ta zuwa akwai yanda suke nuna nasu kamun mu kai su wurin zaka ga ya mana makin shanunka kuma in muka je wurin akwai wanda ma muka je wurin daidai ta shaniye shi ta haihu tana ta koran mutane tana bin su da kaho yace to zai nuna mana nashi ne kawai sai je ya dauki dan maimakon ta tafa dan sai tana ta lasan mai riga sai nace a sakan mai shanun shi nashi ne so duka sakkwato zamfarake bi ne duk recovering da muke yi yanzu wanda muka sake a nan makwa kaga guda 230 sannan da raguna tumakai kuma su guda 42 duka na zamfara ne
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to gaida na Batsari daga jihar Niger Nigeria kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda nan kuma rigimar Boko Haram ta haddasa rashin tsaro wanda shi kuma ya haddasa rashin ayyukan yi tsakanin matasa wanda shi kuma rashin ayyukan yi din ke barazan rasa ki haddasa wata matsalar kuma ta tsaro Sulaiman Muni Barma gare ka
matsala da muke fuskanta na cikin jihar Difan nan komai yanzu ya tsaya dama harakan babur motor nan ne muka sani da aka rufe motor nan sai Allah ya kawo mana Jadon nan kuma Jadon nan da shine muke komi da komi harkokin mu komi da shine muke yi shi ma suka zo suka rufe
wato daga nan Difa kuke jigilar mutane zuwa can wajen Jado
eh daga Difa ne bis zake kai mana di daga Difa bis ya dauka ya kai mana Agadas mu daga Agadas muke dauka muke kaiwa Jado
to amma ai akwai zirga zirga da aka sani ana yi tsakanin yankin Difa da kuma sauran garuruwan Najeriya me yasa ba za ku karkata alkalar harkokin ku zuwa can wajen ba
ci yanzu in kace zaka zirga zirgan can ma ga ma'aikata sun takura mutane kai hatta fasaje ma yanzu in ba kai wani a cikin gwamnati kake ba ko fasaje ba ka samu a wancan wuri
kamar matsalar tsaron da ta biyo bayan rikicin Boko Haram ita ce ke masababin da al'amuran zirga-zirga suka dan ja da baya tsakanin Niger da Nigeria ta bangaren Difa
eh shine kai ya ja baya sosai ma kai harakan Boko Haram kin nan shi ya kawo mana ci bayan gaba daya ma harakan Boko Haram kin nan shi ya karya mana guiwa me amma akan harakan Boko Haram kin nan akwai abubuwa activity da dama a Difan nan wanda aka kai fiye da yanda yake cikin garin Yame proje dia
ba ganin shigar matasa cikin harkokin Boko Haram a can baya watakila shine zai sa ana dare-dare da dauke ku aiki ku matasan yankin Difa
eh hakan ma akwai amma su da kansu ai sun san mutanen da suka tai Boko Haram kin su da kansu sun sani sun san kuma mutanen da suke neman nasu na kansu an cuce dumudu an cuce
ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki Allah shi kyauta kuma Allah ya kawo aiki a gaida Sulaiman daga Niger kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda gwamnatin jihar Imo Rochas Okorocha ya zirarci kasuwar shanu ta Okuge yayi alƙawarin bunƙasa ta tare kuma da bayar da fuloti ga ƴan arewa saboda su zauna dindindin daga Oweri ga wakilin mu Alfonso Okuregwe
Alhaji Abdullahi Yaya biyu daya daga cikin shugabannin kasuwar ya ce suna cike da farin ciki saboda zuwan gwamnati inda ya ƙara da cewa
Your Excellency yanzu matsalolin da muke da shi a gaggauce wanda muna so a duba mu da idon rahama na daya babu ruwan sha na biyu maganar security na uku Your Excellency babu wuta lantarki jiba na hudu babban masallaci shi ma mun fara shi amma mun kasa
Gwamnati Rochas ya sha alwashin isar da gudunmuwar gwamnatin jiha don bunƙasa cinikayya a kasuwar
ina tabbata muku cewa na farko na so mai da kasuwar nan ta zama baban kasuwa mai da kabada ya sa ni da kaina na so ba aika wani ba amma zo tsara muku cewa na so mai da nan ya zama baban kasuwar shanu wanda mutane mu na harawa zai zo samu kwanciyar rai fi har kan su ba masala na ta za ka muku wuta nan da nan a samu ai katanka magana ta kusa mu na so a ba sai shi sai ka ga sai fi magana mai madama mu za mu sa su zo su zo ko ina ba mai ko ina ba sai shi insha Allah duk da mu sai a zo ne amma jama'a su shigo akwai mutanen mu na labanta ko akwai mu a jawo a ji kasa kuma kan mutanen na arewa ba za ka kawo sanu zuma ta ban kasuwa sanu wanda suke kowace a kasar Afirka kaga mun ji daɗin wannan kuma a shiga ana harkan ku ba masala ina tabbata muku ba masala ba damuwa ko da amma ba sai ku kai na ba kun so ma ibo kai ba za yi haka ne abun wa kun ta samu ai muku landa location ba ku na ko sai ku yi kimi na gidan ku kun da magana a hankali kuna kina har kusan baban gida ku zura ba shikokin ku man nan haka yake
daga ƙarshe dai Rochas ya umarci shugaban wucin gadi na ƙaramar hukumar Okigwe Mr Bennett Ilochiomu da ya gaggauta tabbatar da an samar wa kasuwar tsaftacen ruwan sha Alfonso Okorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
haka yake a kuma gaida Alfansus. A shirin wani hantsi za mu je mu kasar Ghana inda za a ji cewa
an zabi Dr. Martin Hamidu a matsayin mai kara na musamman na farko a nan Ghana. Koya malumman nan suka ga daukar Martin Hamidu mai kara na musamman.
To sai a bi mu a shirin na hantsi dan a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda. Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu.
Yawan daukan shi ya ragu yanzu kuma muka duba a bincike da aka yi wato matasa sun fi samun wannan cutar daga shekara 15 zuwa 34 sun fi dauka wannan cutar.
Wani lokaci wadansu mutane ma an ba su magunguna wani lokaci ma baka ganin kwayan cutar a cikin jinin su.
Kadan daga cikin irin ci gaban da aka samu kenan a yunkurin yaki da cutar kanjamau. Kuma ko kun san cewa fiye da mutane miliyan 3.5 ne suke dauke da wannan cuta a Najeriya. Daya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da aka kebe domin kara jawo hankalin jama'a ga irin illar da kanjamau ke ci gaba da yi da masu yaki da cutar suka ce rana ce mai muhimmanci domin tunatar da mutane da kuma gwamnatoci cewa har yanzu cutar kanjamau ko sida tana nan daram. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaki da wannan cuta da kuma matsalolin da har yanzu ake fuskanta tun lokacin da aka samu wallar annobar fiye da shekaru 30 da suka shige. Masauraran wannan fili na lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An jima kaɗan za mu gayyato Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, Darakta da ke kula da yadda ƙungiyoyi da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatoci suke yaƙi da wannan cuta a cibiyar yaƙi da kanjamau ta Najeriya da ake cewa NACA a taƙaice. To amma da farko ga Dr. Muhammad Ladan nan da irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta.
To cin gaba da aka samu shi ne Hajiya, na farko magungunan da muke da su yanzu nan yanda ake haɗa su sun fi wanda muke amfani da su da. Mu yanzu a kwanan ma an fito da wani magani guda ɗaya da ke da kaman guda uku a ciki. So yanzu ba dole sai ka sha magunguna da yawa ba. So in ka sha waɗannan kuma aka haɗa su haka to ne yana rage tsananin ciwon kuma yana wani lokaci waɗansu mutane ma an ba su magunguna wani lokaci ma baka ganin kwayan cutar a cikin jinin su. So haka ba za su yaɗa yanda suke yaɗawa da ba zai yaɗu haka da yawa ba. Kuma yanzu an canza abu kin san kaman da akwai wani akan gwada jinin mutum, akwai wani abu da ake kira viral load. To wannan akan gwada shi yanzu an ce a soma gwada mutane da wuri ana gwada su kuma ba a soma ganin ciwon yanda sai ma kasara su ba yanda suke a jikin su ya kamata a soma ba su magani yanda ba za su iya yaɗa abin ba kuma ciwon ba zai tsanani a jikin su ba.
To ta fannin kuma hana uwa ta harbi ɗan da ta haifa da ciwon fashi kuma wani irin ci gaba aka samu?
Eh to yanzu na akwai magungunan da ake ba mata masu ciki yanda ma yanzu na aka ba su to suka hau ƴaƴan ba su kamuwa da wannan ciwon an ci gaba wannan sosai a wurin. Akwai magungunan yanzu da yawa da za a iya ba mace mai ciki tana da ciwon yanda ba za ta fa ɗanta ba. To duk waɗannan ƙaruwa aka yi kwanan nan Hajiya.
To game da batun ƙirƙiro allurar rigakafin wannan cuta fa har yanzu ana yi ne ko kuwa an daina?
A har yanzu ana yi kin san yanda ake binciken to akwai fanni kaba-kaba har yanzu a waɗansu makinsu aka yi kamar suna cewa fari fanni na farko na bincike na biyu na uku yawanci ai har na uku. To abin da ke faruwa shi ne yanzu nan a shi kin san wannan kwayan cuta ya kaɗan canza kama. To yawanci ba guda ɗaya ba iri ɗaya ne ba akwai su kala-kala daban ko da ke duk kwayan cutan wannan kanjamau ɗin ne amma kalan su kan canza. Saboda haka yanzu abin da masu ilimin kimiyya ke yi shi ne ana so a samu wani allurar rigakafi da zai iya takura yawanci waɗannan kalolin kwayan cutar Hajiya.
Wato idan aka gano kanta sai ana murna cewa an gano kan kwayan cutar sai ta rikida.
Sai ta rikida kaɗan to kuma ai ba duk kwayan cutar da ke cikin mutane ba iri ɗaya ba ne.
Na ita kanjamau din ko?
Eh ta kaɗan canza kaɗan. So da shi yasa yanzu amma har yanzu dai ana bincike insha Allah za a kama kan wannan abin Hajiya. Nan wujin shekaru kaɗan za a kama amma ana binciken sosai. Wannan a duniya ko ina yanzu ana bincike. A America ne a Turai ne ko ina yanzu ana bincike. Kamar nan Institute of Health na America suna bincike sosai a kansa.
Akan yadda za a kirkiro allurar
rigakafi. Eh allurar rigakafi eh Hajiya.
Sidama yanci yone shine sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai huddaka duk wani boka bai huddaka
haka ne shin a Najeriya wadanne irin nasarori ne aka samu wajen yaki da kanjamau tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya yayi wa Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad director a hukuma ko kuma cibiyar yaki da kanjamau ta Najeriya da yake cewa naka a takaice
wato sun da dai aka samu a cikin Najeriya an samu wata yarinya mai cuta da wani mai dauke da wannan cutar a Lagos a 1986 kawo yanzu mun samu nasarori da yawa a lokacin da aka samu wannan cutar a Najeriya mutane da yawa sun kyamance ta kowa sai ya ce ba gaskiya bane to sai muka samu cikas a wajen samun mutane masu fito su yi gwaji amma yanzu da yake an samu magani wanda yake zai iya taimaka musu ko da yake ba zai kashe cutar ba amma zai ba su damar su yi rayuwa ingantacciya mutane da yawa sun fito sun zo sun dauki gwaji masu cutar kuma an bara ba su magani gwajin dama ba a biyan ko kwabo maganin ma ba a biya amma matsalolin da muke da shi shine samun shiga karkara asan in a karkara wannan cutar ana danganta ta da ciwon daji ko kuma a ce jifa mutane ba su san kan wannan cutar ba so muna samun matsaloli da yawa yanzu mun hada kai da irin ungwan zomomi da su malamai da daga tai da kuma local government inda za a samu ana fadakarwa saboda a local government ma muna da kungiyar da take muke harka da ita a local government wato laka su ne suke zuwa loko-loko suna fadakarwa akan wannan cutar kuma yanzu mun samu asibitoci da yawa a har clinic a local government wanda yake suke gwaji idan an sami mutum da cutar sai kuma a kai shi asibiti babban asibiti inda za a ba wa mutane magani to wa'annan nasarorin muka samu kuma akwai matsalar da muke samu na ita wannan cutar ita mace mai juna biyu za ta iya bawa danta idan bata je asibiti ta haihu ba a wurin haihuwa ake samun cuta ita uwa ta bawa danta da yana cikin uwar shi bai da wannan cutar sai ya zo zuwa duniya wajen haihuwa aka samu jininta ya taba nashi a lokacin zai dauki wannan cutar saboda haka muke ta fadakarwa mata masu juna biyu su je asibiti gwaji in aka samu suna da cutar nan to za a taimaka musu su haihu a asibiti kada su hawo a gida in aka kuma bayan ta haihu za a sa ta a magani ita shi ma dan za a bashi magani kuma idan aka bashi magani za a samu dan bayi da wannan cutar saboda haka fadakarwa damu da muke yi ba mu kade bane ba za mu iya yin wannan fadakarwa ba kowa in yaji aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira duk wanda ya ji fadakar wannan dan Allah a ji a yi gwaji sannan idan an samu ala cutar nan za a samu maganin da zai taimaka
yanzu za a iya cewa ya algaluman yawan cutar a Najeriya kuma da za a ce wasu sassa ne ko wasu jihohi ne suka fi fuskantar hatsarin wannan cutar
wato a yayin da muke yanzu saboda ka san yawan mu a Najeriya muna da fiye da mutane miliyan 3.5 wanda suke dauke da wannan cutar a Najeriya saboda yawan mu wato kaman kashi 4.1 na Najeriya suna da wannan cutan amma yanzu da muka zo aka yi survey kuma sai aga cewa abin yawan daukan shi ya ragu yanzu kuma muka duba a bincike da aka yi wato matasa sun fi samun wannan cutar daga shekara 15 zuwa 34 sun fi daukan wannan cutar saboda ka san ita ta jima'i ake fi daukan ta saboda haka wannan wa'annan matasa sun fi samun wannan cutar kuma mun duba mai al'akarin cewa akwai jihohi guda 12 a Najeriya da suka fi daukan wannan cutar wanda suka fi cutar nan sune Benue Benue state sune suke da wannan cutar sai muka ga idan ka duba wajen Benue kai wajen su Taraba FCT Nasarawa Akwa Ibom Cross River ta wannan shiyan ta wajen inda kuma ake da mai ana wannan cutar saboda an samu irin mata masu zaman kansu in suka samu kuɗi da yawa a gurin ake kashe kuɗin kuma anan ake daukan wannan cutar wajen su 12 ne a Najeriya suke da cutan wanda yafi yawa a Najeriya amma ta wajen sama su wajen Kaduna Kano Zamfara Jigawa duka Niger duk cutar da su Ekiti Osun Oyo duka cutar bata yi tsamarin kamar yadda muke da shi a wayannan wanda suke wannan gefen na kasan nan ba kuma muna ce mun tabbatar cewa abin da yasa cutar ta fi yawa a wurin wato yansu kasashen da suke kusa da mu suke yi akwai shiga da fita a mutane a gurin ake kama wannan cutan, kamar da muka yi bincike kamar a Lake Chad nan a Borno State, sai muka ga a Lake Chad wato cutar ta kai kamar ma wajen mutane da muke da su yanzu sun fi yawa, saboda mutane daga Chad, daga Benin Republic da su kansu Borno da wanda suke kama kifi a wannan gabar suna daukan cutar su shigo da shi mu kuma su fita da cutar. Saboda haka abubuwan da muka duba shine muka wanda aka ga yawan yin jima'i ko kuma samun mata masu zaman kansu wato karuwai suna yada wannan cutan. Sai kuma muka duba cewa duk inda aka samu inda motoci suke tsayawa ka san akwai karuwai a wurin. To in ka dauko daga Borno zaka je Lagos, duk wa'annan wato muna kiran su junction town inda masu tanka suke tsayanka sai kwanaki su tashi su matsa, sai ga cewa wani mai tankan ma yana da mata a ko ina, yana da mace ko kuma yana da karuwar da yake zama da ita. To muka duba muka ga cewa su ma suna samun wannan cutar yadda muke zato. To a wannan binciken da haka muka samu shi yasa ma yanzu sai muka ga cewa to waɗanda tunda mun gane waɗanda suke dauke da wannan cutar kuma suke bayar da ita, dole ne mu tashi mu fadakar da su kuma mu tabbatar cewa mun kare sauran al'umma daga samun wannan cutar.
Sida shine sarkin mayu in ya kama ka doctor bai hudda ka malam bai hudda ka duk wani boka bai hudda ka akwai wani alhaji nana kullun yana canza wal mata 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 kamar yana sake wal riga kullun yana canza wal mata 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 kamar yana sake wal wando kamar yana sake takalmi na ce mashi alhaji dibo alhaji dai na hakan ga kalkaje ka dauko sida
idan Allah ya kai mu a makon gobe. Hajji Maimuna Yakubu Muhammad za ta ci gaba da yi mana bayani irin matakan da suke yi na fadakar da jama'a da kuma irin ci gaban da aka samu na yaki da wannan cuta. A halin yanzu kuwa a madadin Nasiru Alhikaya ne Jummai Ali nake fatar Allah ya dada kare mu daga kanjamau.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Wasu 'yan majalisar dattijai na Amurka su shida da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar kasar sun sanar jiya Alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta shata makomar sama da mutane 800,000 da ke cin more shirin nan da ake kira daka, wanda ya shafi waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna ƙanana da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunkurin yi wa shirin shige da fice garan bawul da shugaba Donald Trump ya tsara. Yayin da majalisa da fada White House suke ci gaba da tafka muhawara kan makomar 'yanci ranar da ake kira Dreamers, wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna cewa mafi yawan Amurkawa suna goyon bayan a kyale su ci gaba da zama a ƙasar har ma zuwa su zama 'yan ƙasa. Binciken da wata jami'a ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin 100 na Amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranar da ake kira Dreamers ɗin su zama 'yan ƙasa, yayin da kashi 11 cikin 100 suke cewa a ta sake su ƙasarsu ta asali. Shugaban Amurka Donald Trump zai ƙara ƙaƙabawa Iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilastawa Tehran ta daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗansu kafofin dillancin labarai da dama. Shugaba Trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun Iran jiya Alhamis. Bisa ga doka, tilas ne gwamnatin Amurka ta riƙa tantancewa bayan kowane kwana 90 ko Iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sawa hannu ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015 ta rage ayyukanta na nukiliya ko babu. Yau Juma'a ne kuma wannan wa'adi yake cika.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da tayani da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.